Daga muryar Amurka a Washington DC.
Mazauraro tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan station Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25/31/41 sai kuma a birnin Yamai na jamhuriyar Niger ana iya jin mu kai tsaye a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Da kuma gidajen radio da suka hada da radio a amfani. Sarauniya da kuma Niya FM. Ana kuma iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje,
Safidatu Sadiso Dangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro a yau Juma'a 24 ga watan Fabrairun shekarar 2017 muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum.
Yau zamu yi magana ne akan dokar da sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu yake son kafawa ta hada talaka fituk aure-aure.
Kusan dukanmu ne ba ma yin abin da ya kamata. Kaga akwai rauni gurin malamanmu musamman a masallatan Juma'a guraren hudu ba da ya kamata a ce ana sanar da irin waɗannan abubuwa.
Oh, wannan maganar aure da ya dami maza. Eh, mata. Mata su kawai tunanin maza za a hana mu aure. Amma shikenan rayuwa ko a irin muka tafi kasashen su kamar su Saudi Arabia ko su Egypt ko duk kuma duk kasashen musulmai ne. Duk suna da dokokin nan. Saki mai mutum zai yi sai ya je akwai inda I think Egypt ne ma suke zuwa kotu. Sai ya je kotu ya bada dalilansa na wani sakin wannan matan kuma idan zai sake ta to sai ya bar mata gida.
To zamu ji tattaunawar Muhammad Ibrahim Kwari da matasa a game da wannan magana ta hana katalaka fitar karakaran aure.
To yanzu ga Muhammad Ibrahim Kwari da tattaunawar sa a zauren matasa game da batun karin aure da kuma san fito da doka akai.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shiri da muka kawo muku tattaunawa da masana ko kuma majibanta wani al'amari da ya taso muke so a tattauna a yi musayar ra'ayi a yi musayar ilimi a ƙara juna sani domin ci gaban al'umma da kuma rayuwarsu gaba ɗaya. Yau tattaunawa tamu za ta keɓanta ne akan batu da mai martaba sarkin Kano ya bujiro da shi za a iya cewa na ayyana aniyar masarautarsa ta samar da wani daftarin doka da zai bibi yadda ake ko maza ke ƙara aure ko kuma takaita musu yin aure fiye da ɗaya musamman masu rangwamen ƙarfi a cikin al'umma. Wannan batu ya jawo musayar ra'ayi kamar yadda masu bibiyar kafafun yaɗa labarai suka sani. Mutane suna bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da wannan batu, masana ne da sauran malamai da kuma al'umma gari. A dan haka muka ga dacewar mu kawo wannan batu cikin wannan zaure a tattauna domin akalla a ƙara wa juna ilimin kuma tunda akan hanya ake tattaunanin ma yin ko kuma samar da daftar wannan doka, wala Allah wannan tattauna za ta taimaka wa masu wannan tsare-tsare su ƙare da wani al'amara da su waɗanda za mu tattauna ɗin da su wato za su bayyana. A tare da ni akwai Comrade Kabiru Sa'idu Dakata, wato matashi ne kuma magidanci wanda yake wato tofa albarkacin baki akan al'amuran al'umma musamman wanda suka shafi ci gaba. Comrade, barka da zuwa.
Assalamu alaikum masu sauraro.
Sannan kuma tunda abin ya shafi mata kai tsaye shine muga dacewar mu kawo Hajiya Amina Hanga wadda ita uwa ce mai yin gwagwarmaya akan abin da ya shafi mata da kuma ƙananan yara wato makomarsu. Hasalima ita ke jagorantar wata cibiya da ake kira Isa Wali Empowerment Initiative wacce take wato ta ta'allaka wajen wato tallafar rayuwar mata da yara kanana dan rayuwar su take ta gyaru, kuma a ƙarƙashin ɗaya daga cikin aikace-aikace da tarika da wannan cibiya ke yi ta Isa Wali Foundation a wannan lokaci ne shi mai martaba Sarkin Kano a makon jiya ya bayyana wannan aniya ta masarautarsa. Hajiya Amina, barka da warhaka.
Assalamu alaikum.
To, kamar yadda na faɗa tun da zance ne na mata, Hajiya ke uwa ce, jagora ce, ƴar gwagwarmaya ce, ya ce, ƙanwa ce, da waye duk ba hular da bake ita. Karewa ma dai a taron da kuka shirya ne, kamar yadda na ce, mai martaba sarki ya ambata wannan aniya ta masarautarsa. Wai ku matsayinku na iyaye kuma mata ƙanne yayye, wannan zance da aka bullo da shi, yaya kuka kalle shi, musamman la'akari da cewa ana maganar mace-macen aure, ana maganar marasa aure, akwai masu san shiga ma ba su samu shiga ba, sun gama jami'o'i sun yi waye da sauransu, akwai kuma an sako wasu to abubuwa dai ga sunan da dama, sai ake wasu na ganin ma cewa wannan matakin na ita masarautar Kano kamar wato wani abu ne da zai taka wa mutane birki, burin da wasu mata ke da shi na siga sun samu ma'aurata kenan an gusar da shi tun da an ce ma kar ai kari misali sai da ka'ida. Ya kuka lona abu.
Assalamu alaikum. Ni dai na goyi bayan mai martaba. Tukuna dai ƙarin aure ba wai cewa akai kada mutum ya ƙara aure ba ko? A Qur'ani Allah ya faɗa cewa za a iya yin auren nan, amma ya ba da sharadi. In mutum ba zai iya meeting din su, to a haƙura, sai mutum ya haƙura da mace ɗaya. To a yau ɗin nan me muke gani? Sai mu ga namiji mai mata uku, biyu, uku, hudu baya ma iya rike kansa balantana ɗaya da ƴaƴa. Akwai matsaloli da yawa da ake gani a al'umma yau. Yaran da muke gani da suke kan titi suke barace-barace, ko ƴan mata da ake tura su tallace-tallace, ba a barin ƴan mata su ƙarasa makaranta in suna secondary kafin su ƙarasa an cire su a yi musu aure. Me janyo duk wannan? Shine duk ga ƴaƴa nan an haifa amma ba a iya rike su. Kuma mun san cewa dole duk yaro ko duk ɗa da mutum ya haifa, tarbiyyansu da kulansu, ci da sha da ilmantar da su duk a wuyan iyaye ne. Amma duk wannan mun cire mun ɗora mu yara su su fita su je su nemo. Ita wannan mai talla in ta fita waje ta je ta nemo abin da za a da shi za a haɗa kayan aurenta, ai wannan ba hakkin ba akan ta yake ba, wannan akan iyayenta ne, amma an ɗora ma yara. Kwanan nan ma akwai case da muka samu da aka ɗauko yara guda uku ƴan mata daga Lagos, an tura su can ɗaya bara take yi, wa'ancan kuma guda biyun suna tallace-tallace. Ɗaya daga cikinta in kaga bayanta duk an ji mata ciwo saboda kullun za ta kawo 2000 in ta fita bara daga safe har dare, in ta dawo ba wannan kuɗin a yi mata dukan tsiya, duk an ji mata ciwo gashi ba kula ga yunwa a jikinta. To mun yi sa'a da yake akwai wata kungiya a can ma da muke aiki tare da su, aka ɗauko wannan yaran muka aka dawo da su nan tare da su muka tafi muka mai da su ƙauyensu, aka zauna aka yi yarjejeniya da iyayen da hizba ma muka jawo su cikin maganar da shi mai anguwa, aka zauna aka tattauna aka yi yarjejeniya da wannan iyayen cewa ba za a sake barin yaran nan su bar wannan ƙauyen in dai ba ko suna tare da iyayen su za a tafi ko biki ko wani abu, amma a bar su a nan a sa su a makaranta su yi ilimi. Aka nuna musu illan za a iya ma kashe musu ƴaƴa ba su ma san cewa an kashe su. So duk shi ne muke duba. To idan ana bari kawai yadda dai yanzu muke ciki shine kawai aure saki aure saki, ana cewa wai mata za su rasa maza. Yadda ake cewa mata wai za su rasa maza, ai akwai maza da yawa da ba su da aure. Muna tunanin wannan.
Kabisa idda ka ta kaji abin da Hajiya ke faɗa dangane da wannan yunkuri, kai magidanci ne kuma matashi, baya ga haka kana ma nazari akan al'amuran da suka shafi rayuwar jama'a. Ya kai a naka tsinkayan ka kalli wannan yunkuri da shi mai martaba sarki ya ce masarautarsa na yi?
Abubuwa ne wanda kowa ya san su kuma suna ciwo kowa towa a ƙwarya. Amma ni ina ganin cewa a matsayin su na shugabannin al'umma da sauran bangarori musamman bangaren malamai, akwai wani abu da ya kamata a yi kafin a je ga misali tunanin doka. Idan ka duba maganar yara da ake haifa ana barin su barkatai, ai kusan dukanmu ne ba ma yin abin da ya kamata. Na farko ai ba mu addini ne ya tsara ma maganar shi kanshi tsarin haihuwa din da yadda ake haihuwa barkatai, da yadda ba a bada irin wannan tazara misali da sauransu, ai tsari ne na addini, domin addini ya nuna cewa daga ɗaukan ciki har zuwa goyo da haihuwa da haifan yaro da renan shi yana kai kimanin wata 30, wanda ya nuna maka cewa al'ummarmu da yawa a cikin mutane ba su san wannan abun ba. To kenan kaga akwai rauni,
gurbani ba ko ba sa kiyayewa da shi,
ina tabbatar maka da yawa ba su san haka ba. To kaga akwai rauni gurin malamanmu, musamman a masallatan juma'a, guraren huduba da ya kamata a ce ana sanar da irin waɗannan abubuwa.
Haihuwa wani abu ne da suke cewa, kamar kuke faɗa ko ƴan takarda, cewa natural abu ne wanda kawai zuwa yake daga Allah misali.
Amma ai abu ne da yana da alaka kuma da su ma masana fannin lafiya, in kana bibiyar su suna baka shawarwari, wannan abun duk zai yi daidai da tsarin addinin musulunci, domin shi addinin musulunci addini ne da yake tafiya da kowane irin zamani, ko zamanin da ko zamanin yanzu. So kaga in ka dauki wancan abun, malamanmu ba su yi abun da ya kamata ba. Sannan ita masarauta yadda ta kallo abun, ana maganar barkatai yara haihuwa, ai sai ka duba ka gani shin akwai wani bincike da ya nuna cewa misali waɗanda suke da mata biyu ko uku ne suke da yaran da yawa, zaka ga wani yana da matan amma ba dole bane yana da yara da yawa, sai kaga wani shi kadai yana da mace daya amma yana da ƴaƴa 10 kuma ba zai iya rike tarbiyyar su ba. Idan aka yi maganar cewa hana dokan da za ta hana mutumin da bai da hali ƙarin aure, so sai ka kallo shi ne ta kaman misali ɓangaren yawan mace-macen aure da muke da shi, wannan zai taka rawa gurin magance haka. Amma idan kai kallo shi ta ɓangaren yawan haife-haife da yara da ake barin su barkatai, ba dole bane sai mai ƴaƴa da yawa ne zai iya tsintar kansa a irin wannan al'amari. So alhakin masu sarautan gargajiya ne su wayar da kan al'umma ta wannan fannin, domin muna cikin wata al'umma wacce a yayin da kace za ka yi doka, mutane suna kallanta kamar cewa ka zo da wani tsari ne na kamar takura musu. So tun daga nan za su fara tsama da wannan abun, kuma kai ka dan nuna cewa kamar abun yana nema ya fi karfinka, bari ka shigo da wani tsari da dole za su yi wannan abun. So ina ganin cewa shugabannin al'umma kafin a kai ga tunanin wata doka da mutane za su yi mata mummunan kallo, ya kamata su rinka amfani da karfinsu na iko na shugabannin al'umma ta lallami ta hanyar da ya dace, har al'umman nan su gane cewa wannan abun da ake tunatar da su dinnan gata ne. So sai kamar yadda Amina ta faɗa, ai addinin musulunci ne ya faɗa cewa dukkanmu al'umma mu masu kiwo ne, kuma kowa za a tambaye shi akan abinda Allah ya bashi kiwo. Kaga uba za a tambaye shi akan haƙƙin ƴaƴan shi, in baka ilmantar da su ba, in baka tufatar da su ba, in baka ba su abinci ba da sauransu, sai an gama da wannan matakin ne, in bai ba za a fara tunanin yin wata doka da za ta yi maganin haka.
To Hajji Amina Hanga, kin ji abinda shi Comrade Kabiru Sa'id Lakata yake faɗa cewa abin bai da nasaba wato da rashin doka ko yinta, wato yana da yafi ƙarfi ga sha'anin sakaci daga ɓangaren masu ruwa da tsaki.
Wannan abin da mai martaba ya ɗauko yana da amfani sosai, kuma bai ɓaci ba. Still yadda aka fara yanzu za a iya wayar da mutane kai. Su malaman yadda ya faɗa yana da kyau su ma su fara magana akan wannan abubuwan. Akwai abin da malamai su kansu za su iya tun daga can karkara. Malaman zaure su kansu dole sai an wayar musu da kai. Tunda da abin da za a yi daga sama, in dai ba a ɗauko an kai ƙasa ba, su ma su fahimta su san cewa wannan abin fa ba wai cewa aka yi a hana mutane aure, cewa aka yi idan ba ka da ƙarfin ka yi wannan auren ka da ka yi ta, saboda abubuwan da ke biyo baya mara kyau shi ne ake son a rage. Muna gani kullum abubuwan da ke faruwa, amma ko mu kanmu da muke zaman ƙungiyoyin nan masu zaman kansu, mu kanmu za mu iya wayar mu mutane kai. Once aka muka san wannan dokan gaba daya, muka fahimci me ake so, mu kanmu za mu iya shiga muna wayar mu mutane kyau. So akwai haɗin
gwiwa
gaba daya mu haɗu, because wannan abin ko muna so ko ba ma so sai an yi ta.
Ba kya ganin cewa ba a buƙatar dokar ta yiwu da kun yi haɗa wannan ƙarfi da ƙarfe ɗin da ku ire-irenku masu ƙoƙarin cewa an rajin rayuwar mata da yara, misali an wayar da kan al'umma, an nuna musu, an ilmantar da su, ta yi kuɗin ma kenan aikin ku ne baya tafiya daidai shine sama ya kai ga batun sai an samar da doka kenan
mutane su nawa ne miliyan nawa kungiyoyi mu nawa ne karfin mu ba mu da irin wannan kudin da za a ce ko ta ina zamu shiga mu fita ko wannan abu ne na gwamnati muna yi daidai gwargwado yadda zamu iya kuma wannan abubuwan da ke faruwa kullun zancen kenan ake yin ta ko a radio aka kunna radio kullun muna jin so wallahi muka samu mutum da yanzu ya tashi ya fito yana maganan su da komai sai a ce a'a addini ne kuma addini ba haka tace ba
to amma wani abu hajiya anan abun duba shine wasu masana suna ganin cewa wai shin ma wannan al'umar da muke ciki ita ce ta haifa waɗannan yaran da ake ganin an kasa misali daukar ɗawainiyar su da ta fuskar tarbiya misali tunda akwai manazarta da ke cewa kamar masu auren ɗaiɗai ma yanzu suna nema su yi kankan ne da waɗanda ba su da aure ma'ana adadin mutanen da suke aure fiye da ɗaya raguwa yake cikin shekaru 10-15 baya.
To imma yana raguwa dai still dai problem tana nan tunda dai mu dai matsalolin da muke gani su daɗa ƙaruwa suke da abubuwan da ke faruwa a ce shekara 50 baya. Da na yau ai daɗa ƙaruwa suke so ko da ma wanda suke ƙara aure sun ragu amma waɗannan matsalolin sun ƙaru kuma kamar yanzu maybe wanda suke da ilimi su ba sa wannan aure sai ka ga mai gadi misali mai mata hudu yana gidan haya ɗaki ɗaya ko ɗaki biyu ya aje mata biyu da yaran in za a kwanta da daddare ko a koro su zaure ko wani gida su je su kwana that's wanda shi ba shi da ƙarfin ɗaya ma gashi nan da mata hudu wanda kuma yake da ƙarfin maybe zaka ga maybe matar shi guda ɗaya ce ko biyu ƴaƴan ba yawa
kuma risk kabiru sai da kasa mukaddara dokar nan ta wanzu tunda an ce so ake tana da cikin wasu matakai na wato gyara waɗannan matsaloli da Amina Hanga take ƙarin haske a kansu yaya kake ganin sigar aiwatar da ita tunda ko da yaushe ana ta cewa dokoki suna nan amma kuma ko kuma Najeriya ta iya dokoki amma kuma aiki da su ne kalubale ya kake ganin hukumomi kamata a ce an aiwatar da wannan doka don kwalliya ta biya kudin sabulu
to ni ina ganin babban matsalar da take sa dokoki ba aiwatar da su kamar yadda ya kamata shine rashin shigan al'umma gurin yin dokokin idan za a yi doka kowace iri ce ya kamata a ce ana ba da dama ga al'umma su masu tofa albarkacin bakinsu ta nan ne ma za ka ga masana daban-daban kowa suna zuwa da ƙungiyoyin al'umma da sauran masu ruwa da tsaki kowa zai zo ya faɗi me ya fahimta da dokan kuma yanzu duk da muke wannan magana sai mun tsaya mun ga dokan tanaje-tanaje tai saboda yanzu kawai dokan mun san dai ga alƙiblarta amma doka dole akwai wasu ƙudure-ƙudure ƙanana a ƙarƙashinta misali me tanadin dokar da idan misali yau malam wane yana da rufin asiri gobe yana da mata biyu yana lafiyan shi kalau kuma yana ciyar da su yana daukan ɗawainiyan su sai gobe kuma wani hali ya same shi bashi da kosisi bai da aiki da sauransu kuma ga ƴaƴan
kai tsaye ta waya muna tare da Dr. Bashir Aliyu limamin masallacin Juma'a na Al-Furqan a Kano.
Assalamu alaikum barka da warhaka akram kallah.
Yo barka ka dai walau so wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
barakatuh. Barka da zuwa.
Yawa to mun kaje ji tattaunawar zauren matasa da yake bata kare ba amma mun katse saboda ka samu shigowa mu magana ko ma ku mu zuwa zamu karasa magana da su matasa mu ji menene yake tafiya din ko kuma ya hira ta kare to amma bari mu dagare ka a matsayin ka na Dr. Bashir Aliyu shin wannan abu da sarkin Kano ya fito da shi na cewa yana buƙatar a yi dokar da za ta kayyade ko kuma ta ka ka'idojin kafin talaka fita ke ƙara aure saboda kula da gidansa shin da farko me zaka ce mana akan ta kafin mu je ga tambayoyi akan ka
eh to ya kamata fa a fahimci wannan dokar dokar rayuwar iyali ce ta kunshi abubuwa sakin layi ɗaya bayan ɗaya ya fi 660 wannan maganar ƙarin aure ya fito a waje ɗaya ne aka ce namiji na da haƙƙin ya ƙara aure namiji na da haƙƙin ya ƙara aure idan ya cika sharaɗai guda biyu da shari'a ta sanya shine yin adalci tsakanin matan da kuma ikon rike su. Saboda haka an mayar da yanda ake nuna abin fassara ake kokarin yi ba tare da an san abin da ainihin dokar wato kudurin ya kusa ba, domin har yanzu bai zama to doka ba, tunda har yanzu ma ba a riga an gama tattauna shi ba a wato babban kwamiti wanda sarki ya kafa, wanda wannan babban kwamiti daga cikinsa ne aka samu karamin kwamitin da ya yi waɗannan dokoki na rayuwar iyali. Akwai wanda ya yi akan ilimi, akwai kuma wanda ya yi akan wakati da zakka. To sai tukuna sati nan ne da zai shigo insha Allah za a tara malamai da babban kwamitin da za su yi bita akan abin da aka rubuta. Kuma kamar yadda na ce fakara bayan fakara sakin layi har sama da 660 aka yi. Ba kawai kan aure ba, akwai saki, akwai reno, akwai kula da haƙƙin yara, akwai walici, akwai yin wasiya, akwai yin kyauta da yadda kyautar iyaye take ga ‘ya’ya, akwai wakafi da yadda ake yin sa a musulunci, akwai rabon gado, duk abin da ya shafi rayuwar iyali ne. Kuma kamar yadda na yi bayani, maksudin yin wannan shine idan aka samu wannan kundi na dokoki zai taimaka ma alkalai, maimakon ya zama cewar wato sai alkali ya je ya yi dogon bincike kafin ya kawo hukunci, ko kuma maimakon waɗansu su rinka ganin hukuncin da alkalai suke ba abun ba akan daidai shari'a yake ba. Kaga wannan zai sa dokar a hannun mutane, bayan alkalai din ma mutane za su samu lauyoyi, za su samu wanda da yawa ba za su iya zuwa su binciko abubuwan nan a cikin zafin fikihu na malikiya ba. Kuma duk abin da aka yi ba wani abu ba ne, fito da abin da ke cikin zafin nan ne aka tsara su a sufar doka. Ko ba wannan ne farkon yin haka ba, daular Usmaniya su ne farkon wanda suka so mai yin wannan, suka yi majalla lokacin an san daular Usmaniya ta yi shekara wajen kusan 600 tana mulki a duniyar musulmi. To sun fitar da wannan dokokin tun lokacin Sulaiman al-Qanuni. Kuma daga baya kasashen musulmi a wannan zamanin su ma suka bi wannan hanya, suna yin waɗannan dokoki. Shi yasa a lokacin da muke yi, muka ɗauki abin da kasashe da suka gabata suka yi, muka duba irin abin da suke da wanda suke akan matsabanmu ta malikiya, kamar Morocco da United Arab Emirates, da wanda ba suke ba a matsabanmu ta malikiya ba, kamar Malaysia da suke akan Shafi'iyya, da Jordan da suke akan Hanafiya, da Qatar da suke akan Hanbaliya. Kan haka muka yi waɗannan dokoki.
To, Dokta, yawanci za ka ga cewa ku malamai za ku ga ku kuke faɗan cewa wannan abu ne da yawa da mutanen gari ke faɗa. Malamai ku kuke cewa komai ƙaddara ce na Allah ne, shi ke ciyarwa, shi ke shayarwa, sai kuma gashi za ku hana talaka su ƙara aure. Shin ina wannan tawakkalin ya tafi misali da Bahaushe yadda da shi musamman?
Ba a ce fa za a hana talaka aure ba.
To, ya abin
aka ce dai sai ya sami ikon rike iyali. In ba shi da iko kuwa, ai ko auren mace ɗaya ne ma, ai sai da iko. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi wanda yake da ikon rike iyali ya aure, wanda ba zai iya ba ya azumi. Saboda haka wannan shine ai a batun kaddara daban, batun kuma shari'a, wato abinda Allah ya shar'anta kaddara ba a san ta ba, amma shari'a ita aka sani. Amma abinda Allah ya kaddaro ai ba a san shi ba, sai a afku ne sannan ake sanin sa.
To me zaka ce wa su al'umma? Misali zaka ga cewa mutum da yayi miƙa kawai bai da karfin, bai da komai, sai ya ƙara aure, in kai magana da shi sai ce Allah ne zai ci da shi ya shayar da shi.
Wannan kuskure ne, domin ba haka Allah ya ce ba. Allah a cikin Alkur'ani cewa ai wal yastafil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli, wanda ba su da ikon aure su kame, wato daga su kama kansu har sai Allah ya wadata su daga cikin falalarsa. In dai dokar Allah za a bi haka za a ci. Ai kamar mutum ne ya ce zai je ya tsaya a gefen titi, ba zai kauce wa mota ba, mota ta zo ta wuce ta buge shi, ya ce ai haka Allah ya kaddaro. Allah cewa ya mutum ya kada ya kai kansa cikin halaka.
To malam, wanda suke ganin mata sun fi maza yawa yanzu, yanzu wannan doka da za a sa ba zai wai
zai
shafe su, to ya za a yi da ragowar mata?
Ko kaɗan ba zai shafe su ba, ai ba cewa ake ba za a ƙara aure ba. Duk wanda yake da iko sai ya ƙara aure, kuma a cikin ƙarin aure akwai alkhairi da yawa na rage wannan mushkila, da kuma rage da samar da al'umma wadda take lafiyayya, domin rashin aure din yana da barnarsa. Amma abin da ake nufi shine kan cewar koyarwar shari'a a aiki da ita, mutum kada ya je aure ya zo ya tozarta iyalinsa. Ai da yawa ana samun wannan, sai mutum yana da zaune tare da iyalinsa, sai je ya kara aure ya tsallake ya tafi wani garin ya je ya kara aure su kuma wanda suke nan ya mamanta da su ai ka neman sa ai kai mata kiranye daga kotu ba zai zo ba bai sake ta ba bai turo mata kayan cin abinci ba ya ji ya fara wata rayuwar daban a wani waje to duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ko kadan a shari'ar musulunci ba akan haka kace a gina al'umma ba
eh da shi sarkin Kano ya fito da wannan magana har ya wakilta ko malamai musamman kai cewa ka shige gaba a sanya ya za a yi a fito da wannan ka nemi hadin kan malamai ɗan uwanka a Kano misali kuma me fuskar su ta nuna dan shimfiɗa fuska wani lokaci ta fita tabarma
eh wallahi so ai da ma wato wannan committee a mutiya kunshi mutum 40 shi committee aure ya kunshi mutum 40 wanda makiya yawan su malamai ne malaman nan kuma da malaman jami'a da malaman soro malaman soro wanda kullun a cikin karantar da Muktasar Khalil suke da akwai kuma malaman jami'a wanda kullun a cikin karantar da hukuncen aure da gado da sauransu suke akwai kuma alkalai wanda suke masu ci a yanzu da alkalai wanda yake sinyar taya akwai lauyoyi wanda suke sun san yadda ake rubuta doka akwai lauyoyi wanda yake sun karanta shari'ar musulunci suna abin da suke koyarwa kenan a kangayar ilimin lauya saboda haka abu ne wanda sannan kuma akwai kungiyoyin mata da kuma mata masu kokarin kare haƙƙin mata waɗanda suna su mata da nasu kokarin da binciken su akwai likitoci ma a ciki waɗanda suka yi sun yi mana bayanin irin abubuwan da wato mace take fuskanta na sha'anin rayuwarta da goyen ciki da irin hadarurrukan da take fuskanta yayin da take goyen ciki da irin shekarun da take bukata ta yi kafin jikinta ya iya daukan wannan dauniyar ciki din duk wani abubuwan mun harhada su sannan ko muka sannan duk wani abu da za a tabbata akwai duk wani abu da za a tabbatar sai da aka je aka yi bitar sa waɗannan fakra guda 160 sai da aka bi su ɗaya bayan ɗaya wanda da yake buƙatar gyara a gyara wanda yake buƙatar a tabbatar da shi
eh to kafin safina taimaka
kuma yanzu za a kaddamar da shi ga committee wanda yafi wannan yawa ya kai wajen kusan mutum 120 wanda mafiya yawan su malamai ne cikin satin nan ne zuwa za su sake bita su bi shi fakra abinda suka tabbatar to aka tabbatar da shi kuma to shine za a yi kokarin kai a gyara shi a fuskar doka a fadakar da al'umma sannan kuma a kai shi a zauren majalisa domin da fatan a zartar da shi ya zama to doka
eh to kila a cikin yan dakikoki saboda lokaci yana ta tafiya yana hararin mutu yawanci a cikin forum din da muka ji wannan tattaunawa ta matasa akwai wanda ya ce malamai sun yi nasu laifin ta inda ba sa wayar da kan mutane yanda ya kamata a maganan suna hudu ba in suna wasu abubuwa da ya shafi karance su wayar da mutane cewa auren nan fa ga yanda abin ke kamar yanda ake ta wasu abubuwan da ban za a fada a masallatai da hudu ba haka ne
a gaskiya ba haka bane malamai fa al'umma mu tana da yawa malaman nan ko ba yawa gare su ba amma duk mai bibiyan karantarwar malamai da tafsiri da ake yi na azumi da ba na azumi ba idan aka zo daidai wajen zaka ji malamai suna fadakarwa yanda ya dace domin wani abu ne wanda yake a cikin shari'a ba abu ne wanda yake ake nema a shigo da shi daga wata doka ta waje ba a cikin shari'ar musulunci yake kuma gaskiya daidai gwargwado malamai suna kokarin bayani
malami tambaya ta kaman wani yanzu da wannan abin ya faru zaka ga mutane wannan yace wannan akan wani hadisi sahihancin hadisin cewa wai in kana da talauci ka kara aure
har ma in ga ya tafiya ka kara in ya tafiya har sai ka ciki
wannan ba hadisi bane kariya ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba suna cewa wai wani mutum ya zo ya ce ba yana cikin talauci yace maka ya kara aure ya dawo yace har yanzu yana cikin talaucin yace ka kara wai har sai da ya kai mata guda hudu wannan hadisi ƙarya ne Imam Sakawi ya yi bayanin sa cewa hadisi ne wanda yake ƙarya da halatta a danganta shi ga maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba
wato an kala wa annabi kenan to
an kala wa annabi ƙarya
to mun gode sosai Dr. Bashir Aliyu limamin masallacin Al-Furqan dake Kano sai wani lokaci insha Allah
Allah ya
kai mu. Yawa. To kin faji Maryam da Safina da masu sauraron mu. To a mako mai zuwa Allah so zamu ji karshen dan tattaunawa da matasa suke yi. Sannan kuma akwai wasu malaman da suke ganin wannan abun fa akwai sake. To in Allah so zamu
ga. Shin wannan dokar za ta yi aiki ma? To Allah ya kai mu da rai da lafiya.
Amin. Yanzu kan duka anan zamu tattara ina mu ina Muhammad din su abokan aiki na irin su malama Maryam da
Safina.
Da kuma sai da Amdu da ta bada umarnin shirin da engineer mu ne ma to ni Usman Ahmad Kabir Ahmad din Jarmai da hada mu da ku a Facebook live nake cewa mu zama lafiya. Da ganin sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC.
wallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jike dinkin su ba ta share ba.